Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Likitoci sun ceto rayuwar wani mutum bayan da ake zargin ya kukkuɗi shinkafar ɓera don kawai ya mutu ya huta. Bayan da likitoci suka bayyana masa cewar yana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Sai dai matarsa cikin yanayin kuka da ban tausayi ta ce ai ya nemi afuwarta kafin ya ƙoƙarin yin haka.
Da tsufansa amma gashi nan yana ɗauke da wannan HIV.
Shi kuwa wani katafaren gidan sayar da kayan ƙwalon da maƙulashi a nan Kano ya yi holin hulunan mutane da takalmansu har ma da mukullai. Waɗanda ake zargin zaƙin zaga feren santine ya sanya suka manta da waɗannan kayayyaki. Har ma gidan abincin ya ce duk wanda ya sanya da rarrashe ya kwashi dabge ya kuma manta hularsa to ya zo an jere su an yi holin su. Abin da ya rage kawai ya ɗauki tasa ya ƙara gaba sun san santine. Za mu kawo muku wata ziyara ta musamman ta mazata da kwamishinan shari'a Ibrahim Mukhtar ya kai harabar kotunan majistri da ke Norman's Land. Har ma ya fara kaddamar da lauyoyin gwamnati da za su maye gurbin 'yan sanda da ke gabatar da ƙara a baya. Za mu yadda ita ma rundunar 'yan sandan ƙasar nan ta ce za ta fara bincikar wani faifan bidiyo na wani ɗan sanda da ake zargin ya zamanantar da harkar cin hanci da rashawa inda yake amfani da POS idan mutum ya ce ba shi da kuɗi da zai ba shi a matsayin cin hanci. Sai kawai ya sanya hannu a buhu ya zaro POS ya ce ka danna PIN kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci. Sai a gyara zama domin kasancewa da mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne daga kotun majistri da ke Norman's Land, wato dai kotun nan mai lamba 72 ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Aminu Gabari, inda a yau kotun ta bayar da belin matan nan mai suna Maryam wadda alkali ya tura gidan gyaran hali a baya. Har ma a lokacin da aka mika wannan mata gidan gyaran hali, al'umma da lauyoyi da masana a fannin shari'a ke kallon cewar kamata a bada belin ta. Duba da cewar matar ta cancanci a bada beli sakamakon jini da take ta amansa har ma da guda-guda. Amma dai a hakan saboda dama da alkali ke da ita ya ke da ita gidan gyaran hali take kuma can kwance a halin rai kwakwai mutu kwakwai. To bayan da kitabin da ta faru a jiya da kuma rahotanni da kuma taba alli da dukkanin bangarori da abin ya shafa, sai gashi kwadam a wani tudu a wani gangare magatakardar wannan kotu ya kira mijin wannan mata mai suna Maryam da safiyar yau, inda ya ce ya je ya karɓi belin matarsa, inda kuma ba a wata-wata ba mijin wannan mata da mahaifinta ba su zame ko ina ba sai wannan kotu. Nan kuma suka cike fam domin karɓarta a matsayin beli, suka kuma haura takalmansu ba su zame ko ina ba sai gidan maza inda wannan mata take can a kulle. Ko da yake mijin wannan mata da ya nema a saka sunansa ya bayyana mana halin rai kwakwai mutu kwakwai da suka gano matar tasa tana ciki, inda ya ce lamarin na tafi ba sauki wai ciwon arni domin kuwa ya ce sun same ta a cikin wani hali mara kyan gani domin kuwa maimakon cuta ta baya sai cuta ta ƙara tsananta. Ga dai mijin wannan mata.
Magana ta gaskiya jikin ta ba sauki, tana cikin mawuyacin hali. Mu bamu da wani ƙarfi face muna roƙo ga gwamnati da kuma shi kwamishinan shari'a da ya taimaka a bi mana haƙƙinmu, tunda wannan dai shine silar shigar ta wannan abu. Saboda an ce a bada belin ta yace in ta mutu ma tara ta ya auyensa kawai a tafi da ita.
Wani abun ban takaici da ban al'adabi shine yadda ake zargin wannan magata kaddar wannan kotu mai suna Rabi'u ya tilastawa mijin wannan mata da mahaifinta cewar sai sun bada kuɗi naira 1000 a matsayin kuɗin da za a yi amfani da shi wajen karɓo wannan mata a can kurkuku mai suna Maryam, inda shi mijin wannan mata yace sun zare kuɗi naira 1000 cas sun ba wannan magatakardar kotu mai suna Rabi'u. Sannan kuma ya ce bayan da suka je gidan kurkukun ba su yi amfani da waccan naira 1000 ba illa iyaka shi sabin ya sanya ta aljihunsa. Sannan kuma ya ce da kuɗinsu suka yi amfani wajen fito da wannan mata tasa. Ga dai wannan miji a karo na biyu.
Bayan mun zo ni da babanta, sai aka ce mu bada kudin form na belisa a cike. Sai nace gaskiya ni ban dora kudi ba. Daga karshe dai na bara 200, bayan na bara 200 aka kawo form din babanta ya ƙara so, an cike na kafin babanta ya ƙara so. Da babanta ya ƙara so aka ce a bada kudin mota da za a je a dauko. Yace ya aka yi, nace ni bani da kudi. Shine babanta ya dau naira 1000 ya bayar. Rabi'u da aka je gun su wanda za su je su dauko ta, sai suka ce kudin mota, sai muka ce ai mun bada kudin mota, sai suka ce takarda kawai aka kawo musu.
Ko da yake filin inda ranka ya tuntubi shi wannan maga takardar kotu mai suna Sabiu, dan jin wanshin wannan magana gaskiya ce. Inda yace shi naira 400 kawai ya san an bashi, kuma 400 ma an bashi a matsayin ladan gabe. Wato dai ba kudin mota aka bashi ba, a'a an bashi ne dan kawai ya fito daga gida, ya kuma sanar masa cewa ware yazo karbi matarsa a matsayin beli. Bisa jin hakan ne ya sanya maka tuntubi baba Jibo Ibrahim, dan jin matsayin wacce naira 1000 guda da aka bashi Sabiu, har ma da wata naira 200 a matsayin kudin tuntube da dungushi da aka ce an bayar wai a matsayin CEO form din beli da aka rubuta a wannan kotu. Inda baba Jiban ya bayyana asalin wannan al'amari, har ma yace akwai bukatar da shi bincike.
Gaskiya babu wani tsari da ake karban kudi. Kullum mukan faɗi wannan abin da cewar babu wani kudi da za a ce ka kawo a kotu idan dai ba wanda ainihin shari'a ko kuma doka ta yadda da shi, wanda kuma shi sai an baka rasiti. Amma babu wani, ba mu da wani ma'aikacinmu da zai karbi wani kudi da zimmar wani abu ko cin hanci ko wata rashawa domin a gabatar maka da wani aiki. Idan ko har akwai wani ma'aikaci wanda aka ce ko ake zargin ya karbi wannan kudi, mu ne masu muke masu zo su nuna mana ko waye, mu kuma za mu bukadin wannan al'amari.
To alƙalin kotun dai ya sanya ranar Litinin mai zuwa a matsayin ranar da za a ci gaba da sauraron wannan shari'a. To abin jira dai a gani shine lokaci, Allah kuma Ubangiji ya sanya a dace. Ita kuma wannan mata mai suna Maryam, Allah ya bata lafiya. Amma dai Hausawa kan ce fitsinsin da ya ja ruwa shi ruwa kan daka. Kamata ya ringa cizawa kuma a hura. Yanzu kuma sai wani labarin gidan abinci da ya shahara a nan Kano wajen samar da tsokoki da kuma dakwalan kaji da kuma kyakkyawan gashi. Wannan katafaren gidan abinci dai ya shahara a fadin Kano, sannan kuma yana da manyan rassa guda biyu a fadin jihar Kano. Na tabbata idan da zan yi tuntuban baki in faɗi gidan wannan abinci kowa ya san shi a nan Kano. Amma dai sakamakon gudun kar ai musu talla ya sanya muka tsuke bakinmu. Illa iyaka dai abinda muke so mu kai gare shi shine gidan wannan abinci ya yi holi na tarin huluna da takalma, har ma da jakunkuna irin na mata waɗanda mutane suka manta da su bayan da suka je suka zauna suka kwashi farfesun da bugen kaji da sauran kayan daɗi da remo da farfesu da kawulek, sai kawai mutum ya tashi ya manta hularsa. Haka ne sanya gidan suka yi holin tarin hulunan mutane waɗanda aka manta da su sakamakon tarin santi. Su ma dai 'yan mata ba a bar su a baya ba, domin akwai tarin jakunkuna irin na mata wanda ita ma bayan ta ci ta ɗake cikinta ta yi ƙanir ta ja da buge, sai kawai ta tashi ta manta da jaka. Wani abin mamaki, wai shi wannan santin wani iri ne da mutum zai iya manta da hularsa da warin takalmi har da jaka. Wani ɓangaren ma ga mukullayen mutane nan waɗanda duk santi da zaƙin zaka feren abincin ya sanya suka manta irin waɗannan kayayyaki. Amma dai wannan katafaren kanti da ke da manyan rassa guda biyu yana kira ga wanda suka san sun kwashi dabge da su je su duba takalmansu. Al'umma dai da dama sun tofa albarkacin bakinsu ganin yadda al'umma ke manta kayayyakinsu sakamakon cin abinci. Ko da yake dai akwai ƙanshin gaskiya a santi, domin ko wata mata da filin inda ranka ya zanta da ita ta ce babu shakka hakan zai iya faruwa, domin ita ma ta taɓa mantawa da abinta lokacin da ta je ta kwashi daɗi.
Gaskiya na taɓa mantawa yata lokacin ina tunanin jollof rice ne.
Shi ma wani mutum ya ce ya taɓa banta hularsa a irin wannan yanayi.
Santi na shashayi ma, musamman ma akwai wani lokaci ina shan rake har hulata na manta ma.
To wannan dai katafarin gidan sai da abinci, yanzu haka dai ya jere waɗancan huluna wanda kuma ya san da tasa ko kuma ya taɓa mantuwa. To kamata ya je ya duba ko Allah ya sa a dace. Ita kuwa rundunar 'yan sandan ƙasar nan ta ce za ta zaba bincike kan wani faifan bidiyo da ya nuna wani jami'in ɗan sanda ya zaro injin POX, wato dai irin injin nan da ake sanya a ciri kuɗi, shi kuma da shi yake shan gallar tasa. Domin kuwa wannan ɗan sanda yakan zaro wannan POX a kan titi, idan ya tare mutane a motocinsu waɗanda ba su da cash, sai kawai ya zaro POX ya ce danna pin ɗinka ka kuma sanya min abin da zan ɗauka ka ji alert. Wannan dai wani sabon salo ne da rundunar 'yan sandan ta ce na cin hanci da rashawa ta zamani. Rundunar ƴan sandan da ta fitar da wannan sanarwa ne na kokarin damƙe wannan ɗan sanda ta shafinta na Twitter. Har ma rundunar ta ce za ta binciki wannan faifan bidiyo domin da ya tabbatar da wannan al'amari. Har ila yau faifan bidiyon mai tsawon daƙiƙa 40 an ji wata muryar wani matashi yana cewa shi kan ba zai ba da ATM ɗinsa a sa masa a cikin wannan POS da wannan ɗan sanda ya bullo da shi ba. Da haka rundunar ta ce ya zama wajibi ta yi bincike a kan wannan ɗan sanda wanda ya bullo da wani sabon tsari na cin hanci da rashawa na zamani. To wannan kenan. To daga batun ɗan sanda mai zamanantar da harkokin cin hanci da rashawa kuma da neman duniya ko ta halin kaka sai labarin wani matashi mai suna Sala Ado wanda ya yi tattake tun daga dutsen jihar Jigawa zuwa nan Kano dauke da hotonsa da kuma lambar wayarsa a jikin wannan hoto. Ya kuma ce ya zo Kano ne domin akwai mata kyawawa a nan Kano sannan kuma akwai masu kuɗi a cikinsu. Inda ya ce dalilin zuwansa Kano shine ya zo ne domin a tallata shi a samo masa mata wacce take da abin hannunta wacce kuma za a yi baisu basa wato bangi shiri'in ba kaman da.
Ko kuma na samu ta dai zan aura wai mu dan hali mu dan kuri amma sai nake son mu dan kuri da nima da migin da mu yi da rayuwa ban da aura muna dan abin yi.
Ko da yake filin inda ranka ya tuntuba Hajiya a samu yar mai shinkafi dan jin akwai mace mai kuɗi a hannunta ko ba zan aura ko bujurwa. Inda Hajiya tace a bata lokaci za ta duba masa. To kaga kenan Ado sai ka gaggauta zuwa yar mai shinkafi wataƙilla Allah ya sa a dace. Daga babbar kotun jiha mai lamba uku kuma karkashin jagorancin Justice Ahmad Tijjani Badamasi kotun ta ci gaba da sauraron shari'an nan wanda gwamnatin jiha ta shigar tana ƙara Alhaji Sagiri Sharif Wada da kuma ƙungiyar kasuwar Kantunkwari. Masu ƙara ta bakin lauyan Sulami da Soran Dinki sun roƙi kotu da ta yi musu fassara akan sashi na 4-2 cikin baka da kuma sashi na 13 na dokar da ke kula da harkokin kasuwanci na jihar Kano wanda aka yi dokar a shekarar 2014 cikin kunshin takaddan martani. Lauyan waɗanda aka yi ƙara Barista S Ahmad Magashi ya ce kotun ba ta da hurumi dogaro da sashi na 251 ɗaya cikin baka na kundin tsarin mulki inda ya bayyana cewar babbar kotun tarayya ita ce kada take da hurumin sauraron wannan ƙara. Sai dai lauyan gwamnati Lami da Soran Dinki ya yi suka inda ya ce gurbi na 18 da na 19 da kuma kashi na 2 na kundin tsarin mulki ya baiwa majalisar dokokin jiha damar yin doka da ta shafi kasuwanci da kuma ci gaban noma. Don haka ya roƙi kotun da ta yi watsi da roƙo guda 2 bayan fafatawa da lauyoyin suka yi tsakaninsu. Kotun kuma ta sanya ranar 29 ga watan 1 na shekarar 2020 don ci gaba da wannan shari'a. Wakilin Yusuf na Zaba Ismail dai ya so jin ta bakin Lami da Soran Dinki da takwaransa Magashi. Sai dai dukkaninsu sun ce sai shari'ar ta kammala sannan za su magantu. To wannan kenan. Shi kuwa kwamishinan shari'a Ibrahim Mukhtar ya kai ziyarar bazata kotunan majistiri da ke Domansland. Har ma kuma ya kaddamar da lauyoyin gwamnati a matsayin masu gabatar da ƙara a kotunan majistiri. Ibrahim Mukhtar ya shaida wakilinmu na Raba cewar ya janye 'yan sanda daga gabatar da ƙara kuma ya fara da Domansland da Kofar Kudu. Kwamishinan ya bayyana cewar a nan gaba kaɗan za su karɓe gabatar da ƙararraki daga hannun 'yan sanda a duk faɗin jihar Kano. Barista Mukhtar ya ce lauyoyi su ne suke da ƙwarewa a harkar shari'u kuma ya ce 'yan sanda aikinsu shi ne kare rayuka da dukiyoyin al'umma kuma su ne masu iya bincike.
Aiki na 'yan sanda ƙwararru ne a kan bincike na laifuffuka. Shi kuma lauya masani ne a kan shari'a da yadda ake gudanar da ita a gaban kotu. To idan ɗan sanda ya gama bincike a ɓangarensa zai tura wa ma'aikatar shari'a domin su gabatar a gaban kotu tunda su ne masu ƙwarewa a kan shari'a.
Ibrahim Mukhtar ya bayyana cewar kotun ƙoli ta ƙasar nan ita ce ba babban baturen 'yan sanda ikon gabatar da ƙara a gaban kotu. A ƙarshe ya bayyana cewar sabon tsarin zai taimaka wajen gaggauta gurfanar da waɗanda ake zargi da babban laifi a gaban kotun da take da hurumi a maimakon mutum ya zauna zaman jiran shari'a ko kuma a kai shi kotun da ba ta da hurumi kamar yadda wakilin Yusuf Zainab Ismail ya rawaito. Ko da yake dai su ma ɗaliban ilimi waɗanda suke karatun ɓangaren shari'a ta jihar Kano wato legal su ma dai sun bayyana godiyarsu kan wannan gagarumin ci gaba da aka samu na sanya lauyoyi a matsayin masu gabatar da ƙara a kotuna. Har ma wani matashin ɗalibi da ke karantar fannin shari'a a wannan kwaleji ya yi ba ƙoƙarin ɓangaren shari'ar na samar da wannan al'amari. Har ma ya ce 'yan sanda su koma su gaba da gabatar da bincike hakan zai samar da gagarumin daidaito.
Sunana Kamar Adamu Mai Salati Hausa. Doka ce ta ƙasa ta bada damar cewa ga yanda za a yi. To ka gwara a zo a haukan doka. Kullun dalibin lu ai shi so yake ga an haukan abin da aka tsara na constitution. Ai ko mu da muka fito daga legal. To idan yaje aka bashi prosecution zai iya gurfanar da mai laifi a gaban shari'a.
To wannan kenan. Masu sauraro shirin inda ran ka muke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Yanzu kuma sai hoto da dan barke inda wasu likitoci suka ce to rayuwar wani mutum da ya sha shinkafar bera da zumbar ya mutu ya huta bayan da likitoci suka bayyana masa cewar yana fama da cuta mai karya garkuwar jiki wato dai kanjamau. Wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma yana da cigaban labari.
Yadda matar mutumin ke da sharbar kuka kenan bayan ganin halin da mijin take ciki wanda ake zargin sa da shan shinkafar bera ta kuma filin inda ranka bayanin magsudin damuwar tata.
Na je na maganganu in ya kai masa ta dade ina wahala da shi da azumin sa da zakkan sa da mina ne ce duk Allah ya bani dada. Ya ce wai ran da aka samu ruwa wai sun ce wannan tsohon da tsufan sa amma gashi ne yana dauke da wannan HIV.
Wata mace wadda tana zaune aka shigo da mutumin ta bayyana mana yadda ta ga lamarin.
Bawan Allah cewa ya sha shinkafar bera ba dan kuma saboda wai an ce masa wai an dauke cuta HIV ce sha saboda shinkafar bera dan ko ya fada ko ya mutu ko ya huta ya mutu da rayuwar sa.
To a ga da baka noma. To amma a mafi yawancin lokuta dai likitoci na ta hakurkurtar da mutane kan cewar cuta fa ba mutuwa bace kuma wannan cuta an ma gano maganinta sannan mutum ma zai iya cigaba da rayuwa kamar kowa. Dan haka likitoci ke shawartar masu fama da irin wannan cuta da su yi hakuri su fawwala wa Allah. Allah shine mai magani kan komai. Allah ubangiji ya sanya mu dace. Inda ranka ya karbi takardar wata baiwa Allah dattijuwa mai suna Sabuwa Abba da ta fito daga babban daki gwangwazo. Wannan dattijuwa ne tana fama da lalurar ciwon idanu kuma hukunta a asibitin idanu na Makka suka ce wannan mata sai ta biya kuɗi naira 50,000 a matsayin kuɗin da za a yi mata aikin hakiya da yana idan ta guda ɗaya. Wannan mata kuma ta ce babu yanda za ta yi ta samu wannan kuɗi dan haka take roƙon ku bayin Allah da a samu a taimaka mata. Hai lafiya inda ranka ya karɓi takardar wata baiwa Allah mai suna Basira Yusuf daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda ake neman kuɗi har naira 132,000 a matsayin kuɗin da za a yi mata aiki sakamakon lalura da take fama da shi. Dan haka wannan asibiti ya bata wannan takarda ita kuma da yake bata da shi ƴan uwanta ma babu dan haka ta zo nan domin bayin Allah a samu a taimaka mata. Sai kuma takardar wata ɗaliba mai suna Zainab Muhammad Adam wata ta samu gurbin karatu a kwalejin FCE da ke nan Kano take kuma neman kuɗi naira 38,900 a matsayin kuɗin da za ta yi registration. Ƴan uwa da iyaye an ce babu yanda za a yi dan haka take roƙon ku ya bayin Allah da a samu a taimaka mata. Diga kuma a nan shirin da inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri nasu da Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shi ne ya sarrafa na'ura don sada ni da ku ne kuma Yusuf Ala Abdullah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.